Sashen Hausa na muryar Amurka ne ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu raro barkanku da wannan dare da fatan mun sake samun ku lafiya. Suna na Sarfi da Hashim Gunal tare da Murtala Faruk Sani da sauran abokan aiki muka sake dawo muku da wani shirin na daren rana Asabar 18 ga watan Fabrairu shekarar 2023. A cikin shirin za a ji yayin da gwamnatin jihar Zamfara ta buƙaci dukkan kungiyoyin masu zaman kansu kwashe nasu yana su bar mata jihar. An shiga wani hali. Daga nan Ibrahim Almasi Garba zai shigo mana shirin sannan amsoshin tambayoyin. Sai kuma shirin wasanni a takaice. Amma fa duka sai mun fara shan labaran duniya tukunna.
Jama'a assalamu alaikum barkanku da wannan yammaci ga kuma cikakkun labaran duniyar. Sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana shirin ganawa da babban jami'in diplomasiyar China Wang Yi a birnin Munich a yau Asabar a wani taro da ake ganin sa a zaman wani yunkuri na rage kaifin tankin da ke tsakanin kasashen biyu. Wata majiyar ofishin diplomasiya da ta nemi a saka ya sunan ta faɗa wa muryar Amurka cewa ana tsarin gudanar da tattaunawar ne da yammacin yau Asabar. Haɗuwar wadda za a yi albarkacin babban taron tsaro na Munich za ta kasance ganawa ta ido da ido ta farko tsakanin manyan jami'an diplomasiyar biyu don sa da Amurka ta harbo wani balan-balan na liƙe asiri na China a farkon wannan watan. Lamarin ya yi sanadiyar Blinken ya ɗage ziyarar aiki da aka shirya zai kai a Beijing. Tun da farko a yau Asabar mataimakiyar shugaban ƙasar Amurka Kamala Harris ta faɗa wa taron manema labarai cewa tana cike da damuwa kan ƙarfafar dangantakar gwamnatin Beijing da Moscow tun sa'ar da Rasha ta kaiwa Ukraine mamaya. Hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa a yau Asabar cewa kin bayyana inda wani fursunan siyasa da Rasha ta yi tsawon wata ɗaya ya haifar da damuwar cewa an tilasta masa ɓacewa ne. Iyalai da lauyan Andrei Pivovarov sun kasa sadarwa da shi to a ranar 8 ga watan Janairu sadda ya aika da wasiƙa yana bayyana musu cewa an ɗauke shi daga gidan yarin St. Petersburg zuwa wani gidan yari na daban. Human Rights Watch ta faɗa wata sanarwa cewa wajibi ne hukumomi su gaggauta sauya tunani kan ɗaure shi da aka yi bisa alaƙa da siyasa a kuma saki Pivovarov ba tare da wani sharadi ba kuma a baiwa iyalansa da lauyansa damar saduwa da shi. A cikin watan Yuli an yankewa Pivovarov hukuncin ɗauri na tsawon shekaru huɗu saboda samun sada laifin shugabancin wata haramtacciyar ƙungiya da a yanzu aka rusa ta fafutukar demokuraɗiyya da kare haƙƙin farar hula a Rasha. An yi ta yawo da shi daga wannan gidan yari zuwa wani to a watan Satumba yayin da kuma aka ƙi bayyana wa iyalai da lauyansa a inda yake. Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami da ke cin dogon zango zuwa cikin ruwa da ke gabar tekunta. Kamar yadda hukumomin Koriya ta Kudu da Japan suka bayyana a yau Asabar a wani lamari da ake gani tamkar takarar fada ne na harba makamin nukiliya karo na biyu a wannan shekara. Hadakar manyan fursunonin tsaron kasar Koriya ta Kudu suna zargin makamin mai cin dogon zango ne da aka harba daga yankin Sunan a kusa da Pyongyang babban birnin kasar da karfe 5:22 agogon kasar. Rundunar soji na ci gaba da nazarin yanayi da bayanai kan harba makamin kamar tazarar da ya ci da iya tashinsa da kuma iya yawan gudunsa. Ma'aikatar tsaron Japan ta saka makamin a cikin jerin samfurin ICBM da ya tashi tsawon sa'a ɗaya kafin ya sauka a tazarar kilomita 200 a yammacin tsibirin Oshima da ke Hokkaido. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. An sami gano gawar ɗan ƙwallon ƙafar Ghana Christian Atsu da ya mutu a ƙarƙashin ginin gidajen da yake zaune a kudancin Turkiya bayan mummunar girgizar ƙasa da ta auku a makon jiya a cewar jami'in kasuwancin ɗan wasan wanda ya taɓa taka leda a ƙungiyar Chelsea ta Ingila. Murat Uzun Mehmet ya faɗa wa manema labarai cewa an gano gawar ta Atsu ne a cikin ɓaraguzai kuma ana ci gaba da tono ƙarin kayayyakinsa domin tuni aka sami ganin wayarsa ta salula. An tsara Atsu zai yi tafiya ta jirgin sama daga kudancin na Turkiya 'yan sa'o'i kafin aukuwar girgizar kasar. To amma manajan ɗan wasan na ƙungiyar Hayat Sports ya ce a ranar Juma'a dan wasan dan kasar Ghana ya yanke shawarar tsayawa tare da kungiyar ne bayan zura kwallo da ta baiwa kungiyar nasara a wasan Super League ta ranar 5 ga watan Fabrairu. An kashi akalla fararen hula 53 a wani hari a lardin Hamada na Homs da ke tsakiyar Syria. Kamar yadda kafafen yaɗa labaran kasar suka ruwaito, suna masu dora alhakin harin kan kungiyar IS. Gawarwakin mutanen da aka kwashe su zuwa asibitin jihar Palmyra duk suna da raunukan harbin bindiga zuwa kawunansu. Kamar yadda kamfanin dillancin labarai na Sana ya ruwaito, wani jami'in asibitin yana faɗa. Kafar yaɗa labaran ƙasar ta ce mutanen suna tattara wani ganyen turare ne sa'ad da aka kai musu harin. Lardin na Homs yana ƙarƙashin ikon gwamnatin Syria da ƙawayenta. Wasu mutane 5 da suka sami raunuka kuma an ɗauke su zuwa wata asibiti. Ɗaya daga cikin waɗanda suka tsira da ransu ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na Sana cewa maharan sun ƙone musu motoci. Ba a sami wanda ya ɗauki alhakin kai harin ba ya zuwa yanzu. Wani jami'in 'yan sanda a Mississippi ya ce wani ɗan bindiga ɗaya tilo ya kashe mutane 6 ciki har da tsohuwar matarsa da mijin mahaifiyarsa a wurare daban-daban a wani ƙaramin ƙauye da ke kusa da iyakar jihar Tennessee. Jami'in 'yan sanda Brand Lance ya ce masu bincike ba su kai ga gano musabbabin kai farmakin a Arkabutla a ranar Juma'a ba. Kisan ya auku ne a wani shagon sayar da kayayyaki da gidaje 2 da ke tazarar mil kalilan tsakaninsu da juna. An bayyana wanda ake zargi da kai farmakin da sunan Richard Del Crum mai shekaru 52. An daure Crum a gidan kaso ba tare da wani bahasi ba bisa babbar tuhuma ɗaya ta kisan kai, yayin da masu bincike ke kokarin ƙara wasu tuhume-tuhume. Ba a kai ga sanin ko yana da lauya da zai iya yin magana a madadinsa ba.
Murtala Faruk Sanyin ne ke ne karanto mai labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, yayin da ayyukan kungiyoyin bada agaji ke cikin halin rashin sanin tabbas a jihar Zamfara, biyo bayan umarnin da gwamnatin jihar ta ba su a makon jiya na ficewa daga jihar, zauren gamayyar kungiyoyin fararen hula na yankin arewacin Najeriya na ci gaba da mayar da martani ga takwarorinsa na kudancin kasar. Dangane da kiraye-kiraye ga shugaban kasar ya sauke shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa daga mukaminsa. Daga Kano Muhammad Ibrahim Kwari ya aiko mana da rahoto kan wannan batu.
A makon jiya ne dai gwamnatin jihar Zamfara ta haramta aikace-aikacen kungiyoyin bada agaji na ciki da wajen Najeriya da ke aiki a jihar tare da ba su umarnin ficewa daga jihar ba tare da bata lokaci ba. Gwamnatin dai ta ce bayanan sirri na nuni da cewa kungiyoyin na dafa wa tsagerin da ke barazana ga lamuran tsaron jihar, wato 'yan fashin daji. Sai dai kungiyoyin fararen hula a jihar ta Zamfara sun ce ko da yake gwamnatin na da ikon daukar wancan mataki, amma bai kamata ta yi wa kungiyoyin kudin gora ba.
Lokacin da abu ya faru, mun je mun samu shi commissioner of home affairs, Sultan Home Affairs, shi ne ya gamu da cewa particularly he is referring to particular NGO, Wazo Bear Peace Initiative, da aka kama wata tana taimakawa bandits suna ayyuka. Kaga bai kamata a ce an zubar da ruwa ba da yaron da ke ciki an gama wanka. Sai a tsaya a bayani a gano ne NGO a tsaya an ce kun ci to, amma an zo an ci NGO ya kusan a very serious tension. Yasa coalition of NGO su kuma suka ɗauka suka bada bandit ɗin su cewa sun barranta da wannan maganar da gwamnati ta yi. Muka fitar. To da muka fitar mun yi tsammani har yanzu kawai ya yi magana kuma bai ƙarshe komai ba.
To kun zo na hali yake ciki.
Eh to gaskiya ana Ministry of Health, Ministry of Humanitarian Affairs su ma sun da ƙorafin su. Saboda akwai partners kamar UNICEF, WHO, ita ce su kwashe kayan su irin taimakon da suke ma jiha ta harkar lafiya. Ai matsala ce. To bai yiwu a ce a kuri kowa. To yanzu gaskiya muna da consultation, ana meeting.
Kwamaran Muhammad Kabiru Rabiu kenan shugaban zauren gamayyar kungiyoyin fararen hula a jihar Zamfara. Ya zuwa yanzu dai ba kai ga cima wata matsaya ba tsakanin bangarorin biyu. Hakan dai na zuwa ne a daidai lokacin da gamayyar kungiyoyin fararen hula na yankin arewacin Najeriya ke ci gaba da mayar da martani ga takwarorinsu na yankin kudanci, waɗanda ke cewa ya kamata shugaba Muhammadu Buhari ya sallami shugaban hukumar EFCC Abdulrashid Bawa. Har ma shugaban gamayyar Kwamar Ibrahim Wayya ke cewa
yadda makawayi gari a 'yan kwanakin nan muka ga wasu kungiyoyi masu zaman kansu musamman daga kudu suna ta faman zanga-zanga da sunan suna wakiltar dukkan kungiyoyi masu zaman kansu daga Najeriya na kira ga shugaba Muhammadu Buhari ya kori shugaban hukumar EFCC. Ba ma cikin wancan tsarin, kuma ba da mu ba a cikin wancan tsarin, kuma ba ma goyen bayan abin da suke ambata in kana maganar abin da ya shafi kotu to ka bar wa waɗanda suke ahalin sabgarsi da kamata ya yi su tara lauyoyi su ga yadda za su ba su shawara su shiga rigimar su ma ta hanyar kotu yadda za su tabbatar da cewa abin da ake zargin shi chairman ne yasi sa zargin bawa ta tabbata haka ne
kine dai wasu ke alakanta faruwar waɗannan abubuwa guda biyu da sha'anin siyasa wato batun umarnin gwamnatin Zamfara ga kungiyoyin bada agaji da kuma na neman sallamar shugaban hukumar EFCC la'akari da cewa asabar din makon gobe ne idan Allah ya kai mu ƴan Najeriya za su zabi sabon shugaba da ƴan majalisar dokoki Mahmud Ibrahim Kwari muryar Amurka daga Kano Nigeria
agai da Mahmud Ibrahim Kwari wannan shirin na zuwa muku ne daga nan birnin Washington DC ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za ku iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM baya ga haka a duk lokacin da ake so a saurare mu za a iya ziyartar shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahouse.com domin sauraron shirye-shiryen mu yanzu kuma sai shirin mu na gaba
masu sauraron mu assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a wannan shiri na amsoshin tambayoyin ku Assalamu alaikum VOA Hausa ko me ake nufi da takardar kudi ta bai daya menene manufar aiwatar da amfani da takardar kudi ta bai dayan ko menene alfanun tsarin mai tambaya mai nasara nasarawa funtuwa to idan mai tambayar malam mai nasara nasarawa funtuwa na saurare ga ansar da wakilin mu a shiyar Adamawa Muhammad Salisu Lado ya samu daga malam Ibrahim Musa Abdu na kwalejin horis da malamai ta gwamnatin jihar Adamawa dake Home wanda yace
jama'a assalamu alaikum masu tambaya suna so su san me ake nufi da takardar kuɗi ta bai daya da kuma menene manufar aiwatar da amfani da takardar kuɗi ta bai daya da kuma menene amfanin takardar kuɗi ta bai daya to da farko ya kamata mu san menene takardar kuɗi ta bai daya takardar kuɗi ta bai daya takardar kuɗi ce wanda kasashe daga biyu zuwa iyaka yadda hali ta kama za su hada kai da niyan yin amfani da takarda guda na kuɗi guda daya wato idan doka misali kasashe guda biyu ne daya kudin kasa a cikin biyu din za a iya dakatar da aiki da shi koko za a ci gaba da aiki da shi amma dai babban kudi wanda zai zama duka kasashen za su yi amfani da shi shine sabuwar kudi da suka yadda akan za su yi aiki akai misali Nigeria da Niger su shiga yarjejeniya na amfani da takarda kudi na bai daya za a yi amfani da naira ne koko saifa da Niger ke amfani da shi ita takarda kuɗi ta bai daya yanki gaba daya suka yi amfani da shi inda ma so samu ne a yadda duniya ke tafiya kusan duniya ma su amfani takarda guda daya wanda zai zama na ko ina ka je a cikin duniya za ka yi amfani da shi kai tsaye in za a iya tunawa kasashen turai sun yi wannan a 1999 sun fitar da kuɗi takarda kuɗi ta bai daya da ake kira euro duk da dai a daidai wancan lokacin manya-manyan kasashe sun kai guda uku da su yadda sun shiga tsari na euro ba kasashe kamar Birtaniya Denmark da ma Greece amma zuwa 2004 kusan kasashe na turai gaba daya sun shiga aiki da euro euro kasashe ya daidaita kudaden kasashen turai wanda kusan dukkan kasashen turai idan ka shiga za ka sayi abu da euro takardar kuɗi ta bai daya tana daidaita farashi misali yanzu idan ka shiga kasashe da suke amfani da kudi daya farashi da ka samu a kasa A shine farashi da zaka je ka samu a kasa B a yankin Afrika ta yamma an so a irkini takarda kudi ta bai daya wanda ake kira aka saka lakabawa suna eco amma dai karshen takardan kudin zai jingina ne da saifa da yake yawancin kasashen a kasashe ne waɗanda Faransa ta yi mulkin mallaka amma har zuwa yau wannan mafarki bai tabbata ba yawancin abin da ke hana yin amfani da takardan kudi ta bai daya kusan saboda bambanci na tatarfin arziki tatarfin tattalin arziki na kasashe wannan kasan ya shi wannan kasan tattalin arziki yawancin in an maida abun daidai an kawo daidaito a tsakanin kudaden kasa mai karfin tattalin arziki ta kai shawuya wajen guyun kasashe da ba su da karfi wajen tattalin arziki mu kada mu dauka misali petrol na Najeriya in an kawo takardan kudi ta bai daya yadda zaka sayi petrol a ce naira 200 ko 300 a Najeriya to dole haka za a sayar da ita a Niger haka za a sayar da ita a dukkan kasashe ta Afrika ta yamma to ba mamaki shi yasa manyan kasashe kamar su Najeriya ba sa marmarin saurin yadda ai amfani da kasa to takardan kudi ta ECOWAS da ake kira ECO takardan kudi ta bai daya kalma ce da mun wanda aka ci sani da common currency kalmar turanci ce wanda duniya ta ci sani da common currency idan mutum bai fahimci bayanin tun dazu da Hausa ba to amfanin manufar aiwatar da ita shine wato a tabbatar da dukkan kasashe da suka yarda za su yi amfani da shi su yi amfani da shi ya zamana idan ka shiga wannan kasan zaka sai abu da kuɗi da aka yarda doka yanzu a ce an yarda za a amfani da takardan kuɗi da bai daya Afrika ta yamma kamar yadda nayi magana daga ba a baya mutum a ce naira ita ce kuɗin da aka yarda za a aiki da shi to da naira na Najeriya zaka je Niger zaka je Benin zaka je Burkina Faso zaka je Côte d'Ivoire Togo duka kaje ka sayi abu zaka je Ghana kaje ka sayi abu daidai yadda zaka siya a Najeriya naira ta zama kudi da idan ka ji ba sai ka canza ba baka bukatar canji kai tsaye zaka je ka sayi ko sai a Ghana da naira kai tsaye zaka je ka sayi duk abin da kake so a Niger da naira shine kenan kaddamar da ita idan har an kaddamar da ita din to takardan kudi tsari na takardan kudi ta bai daya tana da amfani da suka yadda shi dukkan mawaka mamman shata yana cewa a wani wakansa yawan mutane su ne kasuwa yin amfani da takardan kudi ta bai daya yana kawo yawan mutane ya fadada kasuwa misali lokacin da kasashen turai suka yi yadda da yin amfani da takardan kudi ta bai daya ta euro ainihin kasuwa ta yi turai an kimani kimanta cewa mutum miliyan 200 ne shekaru 4 zuwa 5 daga baya da aka ƙara fadadawa kasuwa ta karu zuwa miliyan mutane miliyan 300 daga miliyan 200 ya koma miliyan 300 yawan mutanen Najeriya mu dauka yanzu miliyan 210 yadda ake cewa mutanen Niger sun kai miliyan 20 zuwa wani abu kamar mai ka haka idan ana amfani da takardan kudi ta bai daya duk mutanen Najeriya da mutanen Niger kasuwar ya zama daya ka tara kuma duk mutanen Senegal duk mutanen Afrika duka a taru da Afrika ta kudu kaga kenan za a samu kasuwa mai mutane kusan miliyan 300 dijila ashi kenan ya fadada kasuwa maganan ka je ka ce sai kai canji kamun ka sai abu ya ba zama babu zaka je kai tsaye kaga kenan an samu sauki gujen wahala na canje kudi a wani kasa kamun ayi abu ya bukata farashi ko za su daidaita. Na ba da misali idan da a ce yanzu takardar kuɗi ta bai daya ake amfani da shi a Afrika ta yamma ko ko mu ce Najeriya da Niger kawai. Ba ma amfani a ce za a yi fasfori na irin mai kamar su fetur kamar wasu abubuwa na masarufi da ake bukata a Najeriya ko Niger don ne ne takardar kuɗin ya riga ya daidaita farashin zai zama daya. Ba zai zama ka sayi abu a Najeriya 10,000 ka je Niger ka je ka sayi shi 10,015 ko 20,000 ba a'a farashin zai zama daya tun daga daman takardar kuɗi daya ake amfani da shi. So waɗannan dai su ne kaɗan daga cikin muhimmancin riba da ake samu wajen haɗa da takardar kuɗi ya zama ta bai ɗaya. Duk da dai akwai amfanoni da yawa akwai kuma matsaloli. Matsaloli dai su ne manyan ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki sukan goya ƙananan ƙasashe da ba su da tattalin arziki mai ƙarfi. Wanda kuma lallai shi ne ma ya sa a lokacin da aka yi a ƙasan Turai ƙasashe kamar su Ingila suka ƙi shiga cikin abun da wuri ganin za su goya wasu ƙananan ƙasashe da ba su da ƙarfi a can Turai zai zama na za su yin wahala dai akan tsarin. So waɗannan dai so su da dai abubuwan da fatan dai wannan ansa da aka bayar zai dan haskakawa mai tambaya zai ba mai tambaya dan haske akan tambayansa. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.
To sai a kasance da mu mako gobe dan jin ansoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin wanda ya ansa mana tambayoyin Malam Ibrahim Musa Abdu na kwalejin horas da malamai ta jihar Adamawa da ke Hong da wakilin ma'ashiyar Adamawar Najeriya Muhammad Salisu Lado da producer mu Dadi Balawai da injiniyan mu ni Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa sai makon goben idan Allah ya kai mu. Wassalam.
A gai da Malam Ibrahim kafin mu kai ga shirin mu na gaba a shakata da wannan faifan.
Yeah. ranakun 25 ga watan Fabrairu da 11 ga watan Maris da ake ta dafo dan ina ƙara karatowa
yayin da miliyoyin mutane a ƙasar ke shirin kada ƙura'a a wannan babban zabe na shugaban ƙasa da gwamnati da ƴan majalisu
zaben da ake ganin zai sha bamban da sauran zabukan da suka gabata
sashen Hausa na muryar Amurka ya shirya tsaf domin kawo muku labarai da dodimi da sharhi a game da zabukan
batutuwan katin zabe
tantance masu kada ƙuri'a a ranar zabe
Karo ga masu kada ƙuri'a. Isowar malaman zabe a rumfunan zabe da kuma kayan zaben.
Alhassan Bala a Abuja.
Baraka Bashir daga Kano.
Baban Yusuf Ibrahim a Lagos.
Madina Dauda dake nan Abuja.
Isa Lol Ikara a Kaduna.
Da Husaina Muhammad a Maiduguri.
Da sauran wakilan muryar Amurka a fadin Najeriya.
Za mu shiga lungu da sako danganin yadda zabukan za su kasance.
Za mu tattauna da masu ruwa da tsaki
da jin ra'ayoyinku.
Ku kasance da muryar Amurka domin samun sahihan labarai a kowane lokaci.
Madalla, yanzu kuma ga Murtala ya dama da labarai amma wannan karan a takeici.
Kusa filu sakataren harkokin wajen Amurka Anthony Blinken yana shirin ganawa da babban jami'in diplomasiyar China Wang Yi a birnin Munich a yau Asabar a wani taro da ake ganin sa zaman wani yunkuri na rage kaifin tankin da ke tsakanin kasashen biyu wata majiyar ofishin diplomasiya da ta nemi a saka yata ta faɗa wa muryar Amurka cewa ana sa ran gudanar da tattaunawar ne da yammacin yau Asabar haduwar wadda za a yi albarkacin babban taro tsaro na Munich za ta kasance ganawa ta ido da ido ta farko tsakanin manyan jami'an diplomasiyar biyu tun sa da Amurka ta harbo wani balambalan na leken asiri na China a farkon wannan watan hukumar kare haƙƙin bil'adama ta Human Rights Watch ta faɗa yau Asabar cewa kin bayyana inda wani furusunan siyasa da Rasha ta yi tsawon wata daya yana haifar da damuwar cewa an tilasta masa bacewa ne iyalai da lauyan Andrei Dovarov sun kasa sadarwa da shi to a ranar 8 ga watan Janairu sadiya aika da wasiƙa yana bayyana musu cewa an ɗauke shi daga gidan yarin St. Petersburg zuwa wani gidan yari na daban Koriya ta Arewa ta harba wani makami mai linzami da ke cin dogon zango zuwa cikin ruwa da ke gabar tekunta kamar yadda hukumomin Koriya ta Kudu da Japan suka bayyana a yau Asabar a wani lamari da ake gani tamkar takalar fada ne na harba makamin nukiliya karo na biyu a wannan shekara hadakar manyan hafsoshin tsaron kasar Koriya ta Kudu suna zargin makamin mai cin dogon zango ne da aka harba daga yankin Sunan a kusa da Tanyong babban birnin kasar da karfe 5:22 agogon kasar An sami gano gawar dan kwallon kafar Ghana Christian Atsu da ya mutu a karkashin ginin gidaje da yake zaune a kudancin Turkiya bayan mummunar girgizar kasa da ta auku a makon jiya a cewar jami'in kasuwancin dan wasan da ya taba takale da kungiyar Chelsea ta Ingila Murad Uzumetnet ya faɗa wa manema labarai cewa an gano gawar ta Atsu ne a cikin baraguzai kuma ana ci gaba da tono karin kayayyakin sa
To masu raro da haka ne muka kawo karshen shirin namu na yau sai a kasance da mu da karfe shirin na safe gobe Lahadi idan Allah ya kai mu inda za mu da muku da wani sabon shirin za ku mai zurta fukan mu na yanar gizo domin sake jin wannan shiri ko kuma sauran shirye-shiryen mu da suka gabata ta adireshin na voahouse.com da kuma shafin mu na Facebook yanzu amaradin Murtala Faruk sanyinna da yake na kawo muku shirye-shiryen mu na yau da Jumbe Hamza wanda ya hada tare da bada umarni da ma injiniyan mu na yau Mustanik Ni sarfil hashin gumel ke cewa mu kwana lafiya. Assalamu alaikum.